البخاري صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره مايكي صلى الله عليه واله وسلم يكي سوى كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. النبي صلى الله عليه وسلم يجي دعاء الامه تازه في دعاء الجنه سيدي وليكي تابس تتيواني لزيكي وزيكي في دعاء الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يجي وندى يمن بيايا يشقى الجنة وندى يمن بيايا كما شيك عكنا حديث يا ثبت أدفن سوى البخاري حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم يكي مستوى ينا كونشي ينا بچي sai wasu mala'iku biyu suka zo kansa suka tsaya sai sashinsu ya ce wa sashinsu inna sahibakum na'im wato annabi sallallahu alaihi wasallam bacci yake sai ɗayan ya ce a'a inna al'ayna na'imatun wal qalba yaqdhar idan ne yake bacci amma zuciyar a farke take. قال بعضهم لبعض اضربوا لصاحبكم مثلا في ساكن سيتي وساكن أباد مثال أيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثالي إذا كنت في ساكن سيتي إنه نائم في ساكن سيتي إن العين نائمة نائمة والقلب يقظة أي بتي يكي إذا نيكي بتي أما زوج يسرع بتي تكبر سيتي مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم أرسل داعيا يدعو الناس إليها فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار. كمثال النبي صلى الله عليه وسلم كمن مثال مثل الذي يزوجنا جداني شين جدا قميصا متكبكينا بنت إلي إلي يشري اليابا sana ya aika mai shela mai gayyata ya je gayyato mutane ke duk wanda ya ansa wannan mai gayyatar zai zo ya shiga cikin gidan nan ya ci abincin wanda bai ansa masa kuma zai so shi ba zai samu shiga ba sai sashin mala'ikun ne yace awwiluha lahu la'allahu yafqa a fassara wa annabi wannan bayan misali dan ya fahimta sai sashin sai yace innahu na'im إن العين نائمة والقلب يقظان أي بجي يكي إذا سنة يكي بجي أما زوج يسافر كي إتي فسر إتي الدار شيني مسلين شي جدا شيني مسلين شي ما أدوبا إنكما وننك بكي شيني الجنة من شيلا إنكما وان دي يكي زوا إذا يتوبو تاني سوش يقو ننجنا سوى نائمين شيني منزو صلى الله عليه وسلم wanda ya ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga musulunci zai samu gidan aljanna wanda kuma yake ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa kansa ba zai samu shiga gidan nan ba ballan ta dai ci kabakin da yake cikin wannan gida. Sannan karshe yake cewa Muhammadun farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai rarrabe tsakanin mutane wato ai ko shi ta zama rabewa ce tsakanin yan aljanna da ƴan wuta tsakanin fatattu da shiryayyu tsakanin musulmai muminai da kafirai. To duk waɗannan hadisai da ire-irensu waɗanda suna da yawa wanda Imamul Bukhari ya yi musu littafi katukan kitabu da i'tisam a cikin littafinsa Al-Jami' da cike kawo hadisai da yawa waɗanda suke tabbatar da wajibcin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a cewa biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba za ta kammala ba har sai an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar biyayya. Addini ba za a fahimce shi ba sai ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyarwarsa. Shi yasa ayyukansa yakan yi ya ce wa sahabbansa su kalli yadda yake yi su kwaikwaya wani ke cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi har ma sai sanda ya hau kan minbari yayi sallah da kan minbari yayi ruku'u yayi karatu akan minbari yayi ruku'u akan minbari yazo sujjada ya sauko yayi sujjada ya koma yace yayi haka ne domin su ga yadda yake sallah ta koyi shi haka nan yayi hajjin sa ta karshe da ciki ke cewa khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum ku kai kai ayyukan hajjin ku daga wajena yana daga cikin abinda malamai suke faɗa na hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta aikin hajji bai yi shi ba tun daga lokacin da aka farlanta shi sai daga ƙarshe sannan ya aikin hajjin sa malamai suka ce saboda a tsarkake aikin hajji daga dukkan ayyuka na jahiliya kada Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda zai zo hajji akwai wasu ayyuka na jahiliya wasu su ga wasu suna yi su zata cewa yana daga cikin aikin hajji sai kwaikwayi wannan aikin sai ai da Annabi aka yi aikin hajji a shekarar da ba kyau da ai ya hana to sai ya tura Sayyidina Abubakar a shekara ta 9 ya jagoranci aikin hajji ya umarce shi duk wasu alamomi da suke nuna jahiliya a kawar da su saboda idan ya zo yana aikin hajji ya zama da babu wani abin da zai shiga cikin ayyukansa ba dan kuma saboda aikinsa abin koyi ne saboda abin da aka gani a wajensa ko aka yi ya tabbatar za a yi koyi da shi a shekarar za mu ga ita ce hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi a musulunci kafin zuwa musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin hajji kafin a aiko shi amma bayan an aiko shi ita ce hajjinsa guda ɗaya a hajjin za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta yin abubuwa a sahabbai suna ta yawan tambayarsa wannan yanzu ya ce na yi aski kafin in yanka Annabi ya ce if'al wala haraj wannan yanzu ya ce na yi aski kafin na yi jifa Annabi ya ce if'al wala haraj je kai babu komai je kai babu matsala aka yi ta tambayarsa saboda me saboda aikin hajjin Allah ya ce ai aikin hajjin amma ba ai bayanin filla filla ya za a yi shi ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada wato guideline yadda za a yi aikin hajjin ya zai ya zai bada hasken yadda za a yi aikin hajjin sai ke nuna maka cewa ayyukan sa da sunnar sa cici take haskaka wa mutane fahimtar abin da Al-Qur'ani ya zo da shi wannan muhimmanci da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam take da shi yasa sahabbai suka dauki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bincike kware da shi dan sun san tare suke tafiya ba su rabuwa shi yasa ya kasance kullun suna kallon aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi abinda ba su sani ba suna tauraron wasu idan sun zo suna tambayoyi wasu sukan taso daga garuruwa masu nisa su zo don su yi masa tambaya wasu sukan zo su yi ma 'yan kwanaki a wurinsa don su ga yadda yake abubuwa kuma su ji darussa daga wajensu su koma wajen mutanensu su karanta kamar Malik ibn al-Khawarij da jama'arsa wanda suka zo su 20 dukkansu matasa suka zo su kai kwana 20 a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan su kwaikwayi su ga yadda addini yake karanci Al-Qur'ani su ga kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam su koma ga mutanensu su karantar da su har ta kai saboda muhimmancin da sahabbai suka ba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwarta sukan wakilci junansu wajen halartar majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru da Umar ibn al-Khattab da maƙocinsa ya kasance inda dukkaninsu suna da bukata magidanta ne akwai iyali karkashinsu akwai bukatar su je su nemi abinci don siyar da iyalansu ba za su iya ba da lokacinsu gaba ɗaya wajen zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sai suka raba kwanakin shi da maƙocinsa in yau shi ya ji abin da aka saukar na wahayi ya ji bayanan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa idan ya dawo gida shi kuma wancan maƙocin nasa ya dawo sai ya zo duk abin da aka yi ya gaya masa ayoyin da suka sauka da hadisan da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zanar da shi shi kuma makocin gobe sai ya tafi ya zauna majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma sai na umar ya tafi kasuwa, sai ya je ya dawo kuma haduwa ya labarta masa duk abin da aka yi a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam, alqur'ani ya sauka, wace ayoyi wadanne ayoyi ne suka sauka, idan hadisai ne wadanne hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a lokacin. Wannan dai yana nuna maka yadda suka damu da su kiyaye abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Wasu su je har gida kamar mata, su je har gida su tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin hikimomi da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata da yawa, saboda isar da koyarwarsa wadda ba wanda zai gani sai wanda yake cikin gida. Akwai wasu ayyuka da zai yi in ba a cikin gida din ba, in ba na cikin gida din ba wanda zai sanya aka yi. Saboda matan su su kuma suke isar da wannan sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan muka duba za mu ga tarihi duka sun kafuwar duniya kuma har alkiyama ta tashi, babu wani dan adam da aka sa masa ido komai nashi ya zama na gaban idanun mutane sun zara ido su ga me zai yi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam. Komai nashi, shi yasa za ka ga babu wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a zo an sifanta shi ba, tun daga halittarsa har zuwa halayensa da ɗabi'unsa. Ya ta kai an sifanta baccinsa, an sifanta tashinsa daga bacci, an sifanta dariyarsa, an sifanta tafiyarsa, an sifanta yadda yake cin abinci, wanda shi kansa wannan yana nuna maka girman annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda tsarkinsa yake. Dan babu wani dan adam da za a yi masa wannan kurulla din a zuba masa ido ko ta ina ba tare da an ga aibinsa ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka yi ma wannan kallo ta ko ina, amma babu wanda yake cewa ga wani abu na gazawa ko na kushewa tare da baki sallallahu alaihi wasallam. Babu kuma wani a tarihi tun kafuwar duniya da aka rubuta komai nashi aka kiyaye irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba dan kowa ko saboda shi ne annabin karshe, in ya tafi babu wani annabi da zai sake zuwa ya jaddada wasu abubuwa da mutane za su lalata. Shi akwai buƙatar a tsare abinda zai zo da shi, saboda duniya ta cigaba da amfana da abin da ya zo da shi. Ba zai yiwu ba abin nan ya zama an bashi yadda ya kasance annabawa, Allah subhanahu wataala ya bar abin har malaman da suka zo gurbata su suka lalata abin, ba a samu wanda suka gyara ba, saboda an danka musu kiyayewa da mustahfizu min kitabillah. Amma shi musulunci sai Allah subhanahu wataala ya ɗauki dabarun tsare shi, ya tsare alqur'ani. Tsare alqur'ani yana buƙatar tsare sunna, domin tsare alqur'ani ba wai ana nufin tsare harafansa kadai ba, kada a ƙara wani harafi ko kada a rage wani harafi ko kada a cire wata sura ko a ƙara wata sura, ba wannan kadai ba, wannan yana daga cikin tsarewa. Amma ba shi kadai ne tsare alqur'ani ba, babban buƙatar mu a tsare alqur'ani shine a tsare ma'anoninsa, kada su gurbace ya zama na a rika masa mummunar fahimta kuma babu abin da zai dawo da mutane sai. To kuma ba yadda za a yi alqur'ani da a tsare ma'anoninsa sai an tsare bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Kamar yadda muka ce haka Allah subhanahu wataala ya haɗa abubuwa guda biyu, da anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas, akwai almunazzal akwai almubayyin, akwai almubayyin akwai almubayyin, akwai abin da aka saukar shine adh-dhikr din, akwai kuma bayanin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine sunnah. To wannan bayanin idan da a ce alqur'ani kawai harufansa aka tsare, amma bayanin ya tafi babu shi, to da tsare harufin bai amfani ba. Duk da mai amfanin a tsare harafin baka fahimci ake sallah, baka fahimci ake azumi, baka fahimci ake zakka ba, hajji, sauran ayyukan ibada duk baka fahimci shi ba, baka fahimci yaya musulmi ya kamata ya gina alaƙarsa da gidansa, ya gina alaƙarsa da abokansa da jama'arsa, duk baka fahimci wannan daga alqur'ani ba, kaga tsare maka harafin bai maka amfani ba. Kuma za ka taɓa fahimtar waɗannan ba sai idan an tsare maka dukan alqur'ani tare da harafinsa tare da ma'anoninsa, wanda shine abin da Allah ya yi, wanda shine abin da malamai suka faɗa ƙarƙashin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da alqur'ani mu za mu tsare shi. Kace abin da Allah yake nufi da tsare alqur'ani shine tsare shi ta bangaren ma'anoni, tsare harafin sa kuma ta bangaren ma'anoninsa. Allah zai tsare shi min haythul alfaz wa min haythul ma'ani, lafazin sa za su zama babu wani abin da za ka iya karawa a cikin Qur'ani ba tare da an fahimci karin ba. Haka nan ta fuskar ma'anoni ba ta yadda za a yi ka ɗauki ayar Qur'ani ka bankara ta, ka ɗora ta akan wani san zuciyarka ba tare da masana malamai masana sun gane cewa ka yi barna ba. Ta yaya za su gane? Ta yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayoyin? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara Al-Qur'ani ta fuskar guda biyu. Ya fassara Al-Qur'ani ta fuskar bayani da bakin sa shi kansa. Shi kansa ta fuskar bayaninsa. Sannan ya fassara Al-Qur'ani ta fuskar aikinsa. Kamar sallah, kamar azumi, kamar hajji, duk ta fuskar ya fassara ta fuskar bayaninsa, ya kuma fassara ta fuskar aikinsa a aikace. Saboda shi gaba ɗaya sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ce ta Al-Qur'ani. Duka gaba ɗaya sirrinsa. Tun daga farkon lokacin da aka fara masa wahayi har zuwa komawar shi ga Allah, duk abin da ya yi fassara ta Al-Qur'ani. Shi yasa lokacin da wani yake tambayar na Aisha radiyallahu ta'ala anha game da halaye da ɗabi'un Al-Qur'ani na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce kana khuluquhu Al-Qur'ani, sai Al-Qur'ani ne ɗabi'unsa. Indai kaga yadda Al-Qur'ani yake bayanin wasu abubuwa masu kyau, to wani su ne ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana shi karan kansa rayuwarsa tarjama ce, fassara ce ta Al-Qur'ani. Saboda haka kuskure ne mutum ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara Al-Qur'ani duka ba, ya fassara ɗan ayoyi kaɗan. To sai ɗan ayoyi kaɗan sauran ma ya barwa. Bayan kuma Allah ya ce li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, kuka ce ya fassara ɗan kaɗan, ma'ana wasu sauran bai yi bayanin su ba, sai wasu ne suka zo suka yi a'a. Ya fassara su, ko da bai fassara su da lafazinsa ba, a aikinsa ya fassara. Ayyukansa suna fassara Al-Qur'ani gaba ɗaya. Saboda haka sunna gaba ɗayanta fassara ce ta Al-Qur'ani. To wannan muhimmancin da take da shi, shi yasa sahabbai suka ɗauke ta da muhimmanci ƙwarai da gaske. Suka kasance suna da zikirar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ko da yaushe, domin su ji abin da yake faɗa, su ga abin da yake aikatawa. Sai na Abubakar, sai na Umar sun kasance ko yaushe suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance kamar yadda sayyidina Ali yake ba da shaida bayan mutuwar sayyidina Umar, ke cewa haka na ga duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun fita tare da sayyidina Abubakar da Umar, mun shiga tare da Abubakar da Umar, mun tafi tare da Abubakar da Umar. Sai na Ali yake ba da wannan shaida, yace yana jin manzo Allah ko da yaushe yana faɗa, ce mun fita tare da sayyidina Abubakar, mun shiga tare, mun fito, mun tafi, ma'ana ko yaushe suna tare, bacci yake raba su. Wannan yana nuna shiddatul mulazama, tsananin luzumtarsa da suka yi. Ba kuma za ka luzumce shi haka kawai ba, sai dan su ga shiriyarsa, su ga aikinsa, su ga koyarwarsa. To haka sauran sahabbai kowa gwargwadon irin damar da ya samu wajen ya luzumci Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci, ko ya halittu ba da suke koyi suna masallaci, masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda sun zo Madina ba su da masauki, sun yi hijira sun zo ba masauki, duk gidajen Madina duk sun cika da baki, don haka ba inda za a yi, sai mutum ya zauna a masallaci har zuwa lokacin da Allah zai hore masa kimanin da mahallinsa, sai koma gidansa. To waɗannan su ma koyaushe suna cikin masallaci, duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya gabatar da wani abu suna gaban sa suna ci. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekaru uku da yayi, ya lazumci Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci, a kowane lokaci. A yayin da mutane wasu za su tafi kasuwa, wasu za su tafi gona, mutanen Madina manoma ne, mutanen Makka ƴan kasuwa ne. Abu Huraira mutumin Yaman ne, ya yi hijira shekara ta bakwai, ya zo ya lazumci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda yake zuwa, inda Annabi zai je kafarsa kafarsa. In Annabi ya samu abinda za su ci ya san mata, in ba a samu ba shi ma ya haƙura ya zaura da yi. Haka ya shekara uku, sannan ya dace da addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zamana abinda duk zai ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rikewa. Akwai sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye cikin ku zai shimfiɗa gwadansa a gabana, duk abinda zan faɗa zai ci. Kafin wani ya farga ya shimfiɗa, Abu Huraira ya riga kowa ya farga ya shimfiɗa, ana gama ya haɗe abinsa. Tun daga lokacin bai taɓa manta kalma ɗaya da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. da wannan mu'jiza ce ta shi sai zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma falalaci ta Abu Huraira to wannan yasa Abu Huraira ya tara hadisi da yawa sannan baya ga wannan ba wai ya ji abin da sayyidina Abubakar bai ji ba ko Umar ko abin nan dan wasu suna cewa to yanzu ai Abubakar da Umar sun tare da manzo Allah tun a Makka tun farko farkon musulunci har aka yi hijira suna tare da shi za su shiga kuma Abu Huraira zai bi su kawo a gidai mu ba mai yadda da Abu Huraira din nan bakar ya yi ke manzo Allah abinda suka manta akwai abubuwa guda biyu ne akwai daukan ilimin akwai kuma isar da shi Abu Huraira bayan ya dauka ya kuma samu rara ta lokaci da ya har ya isar da ilimin sa duniya ya shiga duniya gaba ɗaya sai da Abu Bakar bayan manzo sallallahu alaihi wasallam bai jima ba sai shekara biyu kawai ya koma ga Allah a cikin shekara biyu din nan yana khalifa khalifan ma ya zo ya samu ga wasu fitintunu sun fara kunno kai sha'anin gudanar da mulki wanda ya san harkar mulki ya san da yadda take ba harka ce da za ta iya baka dama kai wasu abubuwa irin da suka shafi karantarwa ba musamman ma kuma shi sai na Abubakar ya san akwai manyan safai suna nan wanda su za su dauke masa wannan magana saboda haka yana cikin sha'anin al'umma sanan bai dogon abin nan ba za ka kaga abin da zai sanar da karantar ba yawa duk da suna yana da shi cikin sahabbai babu wanda ya kai Abubakar ilimi kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana Abubakar a'lamana Abubakar duk ya fi mu ilimi to amma bai samu zama ba da zai isar da ilimin har ya yaro har a zo ana cewa naji Abubakar ya ce annabi ya ce naji Abubakar ya ce mun yi kaza da annabi bai samu wannan damar ba ba wai dan bai da shi ba a sayyidina Umar ana karba sayyidina Umar yanzu karbi shugabanci duk da yayi shekara goma yana shugabanci amma duk cikin shugabanci yake dan nan kuma ga manyan sahabbai shi ma suna tare da shi saboda haka ya rika ma baza sahabbai su shiga ko ina suna karantarwa yana sa suna karantarwa ya hada sahabbai fita su bar Madina musamman manyan sahabbai ba bar su bar Madina dan sahabbai manya ba su fita daga Madina ba sai bayan kashi da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala suna tare da shi dan haka harkar karantarwa alƙalanci waye duk za su dauke masa wannan shi yana wabinan kula da siyasar al'umma da gudanar da mulkin al'umma da tunkarar abokan gaba saboda a lokacinsa ne aka yi shigar da musulunci garuruwa daban-daban a duniya saboda bai samu wannan dama ba sai da Usman ya zo ya shekara 12 shekara 6 ta farko ya yi ta cikin zaman lafiya shekara 6 ta ƙarshe kuma duk cikin tashi hankali ya kai shi ma kuma shugaba ne ba shi da lokacin da daidai kun mutane irin su Abu Huraira suke da shi Abu Huraira zaune yake a masallaci ko da yaushe zuwa ake gurin sa halka ce da shi wato majalisi ne da shi a cikin masallaci wanda duk masallata in suka zo su zauna za a ji karatu a wurin saboda haka ilimin sa yayi ta yaduwa almajiran suke ta zuwa daga ko'ina tabi'ai wato yana da Abu Huraira yana da almajirai sun waɗanda ma aka samu aka iya lissafawa an lissafa waɗanda aka samu ruwaya sun ta wajen su 800 haka dole iliminsa ta haka ya duk da ba almajirai suke yaɗa ilimin malamin su za su ɗau ilimin su za su yaɗa shi idan malami ya kasance yana zaune da ilimin ba ya da almajirai iliminsa ba zai yaɗu ba wannan ko ba yake ba bai da shi ba to ga wanda ya so san zuciya ko ku jahilci sai ce to Abubakar shi dace ilimin bai yadu ba wanda ce a Aisha wanda ce ya Fatima wanda ba ta ya Fatima matar aure tana gidan mijinta da ka kwatanta ta da Abu Huraira da yake masallaci kullun masallata suna shigowa suna karatu Fatima matar aure ce tana gidan mijinta tana kula da sha'anin gida ba fitowa take ta zauna cikin jama'a ba sai ku zo mu karatu me zai sa mata wannan bukata sai haka bayan ga wasu suna yi da a ce yau babu kowa da ya san abin da za a sanar sai Fatima ta ce to sai ba ta fito ba to amma ta san cewa ga mijinta ga sauran manyan sahabbai duk suna gare ta sannan kuma Fatima radiyallahu ta'ala anha wata 6 sai rak bayan fatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma ga Allah wata 6 sai rak a duniya haka bata ma dade ba har a bukace ta sabanin Aisha radiyallahu ta'ala anha ce to ya aka yi Aisha hadisan ta suka yi yawa sai Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kai wajen shekara 40 a duniya da rayuwa haka ta dogon rayuwa da za a samu amfani a wajen ta sannan ta samu wasu mutane guda uku wanda sun suka yada ilimin ta akwai dan yar uwarta Asma shine Urwa Urwa ibn Zubayr dan yar uwarta ne sai kai na shiga wajen ta ya zauna gurin ta shi kuma mutum ne da Allah subhanahu wataala ya sa shi cikin manya-manyan masu ilimi na Madina yana cikin al-fuqaha saba na Madina shakundum ne a ilimi saboda haka shi ta zaku da ilimin Aisha yana fito da shi sannan akwai dan uwanta Al-Qasim ibn Muhammad Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr saboda haka ita babban sa ce shi ma zai shiga wajen ta babu hijabi babu tsari a tsakanin ka da ita ma kamar babar ta ce zai shiga zauna shi ma ya kwashi shi ma yana da cikin al-fuqaha wa sama sannan akwai Amra bint Abdurrahman wata da ta rike a gidansa na cikin Amra waɗannan su uku ta hannun ta ilimin Aisha ta hannun su ilimin Aisha ya saboda shi ilimi yana yaduwa ne ta hanyar yawan almajiran da Allah ya masa sannan ilimin zai yadu in ya kasance bai samu damar zama ya karantar ba to zai ga da ilimin amma kuma ba a fara da ilimin sosai ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmanci sun karanta to wasu ma sun rika rubuta ta kamar Abdullah ibn Amr ibn al-As shi rubutawa yake sanda yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi rubutawa yake har ma akwai sanda Quraishawa suka ce kai wani irin mutum ne wani lokaci Annabi yana magana cikin fushi sai ka rubuta mutum yana fushi yawan lokaci yakan faɗi magana da ba ta yake nufi ba suka nemi su hana Abdullah ibn Amr ya rubuta shine je ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da Quraisha suka gaya masa sun ce ina rubuta duk maganganunka cikin halin yarda da halin bishi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta duk abin da na faɗa ya kama ya duna bakinsa ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa babu abin da yake fitowa daga wannan ya nuna bakin su cikin gaskiya saboda haka a kowane yanayi nake ni ba na faɗar abin da ba gaskiya to wannan rubutun da yake shi da yake kira sahifatu sadiqa ana mata wannan suna a sahifatu sadiqa har ma yake cewa ba dan abu bi ba shi rayuwa ma bata dame shi ba abu bi yake sa shi ya so zai ci gaba da zama da ransa ya ce wannan littafin da ya rubuta da hadisa annabi din sai kuma wata gonarsa na ma'ana su manoma da gidan gonarsa ta haka akwai masu rubutawa wai san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba duban dai zo tsawo a kowane ana cikin shi a bushiya ya ce ya rasulullah ni ba zan rike ba duk wannan abin da kake faɗa ina so a rubuta mu annabi ya ce uktubu li abi shaykh rubuta masa saboda ka kowane suke rubutawa Jabir ibn Abdullah yana da hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam kakab ya rubuce ta tun daga fitowar Annabi sallallahu alaihi wasallam gida har dawo babu wanda ya yi bayanin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon ta har ƙarshen tun daga fitowar sa daga gida har ya je ya dawo gida Jabir sai da ya rubuta su gaba daya shi ne mansabin sa to akwai su da yawa cikin sahabbai wanda suka rubuta wani abu na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane da wasu suke cewa wai ai ba amma fara rubuta ne sannan ba duk kuka sa a gaba kuka damu da su sai bayan ma tafiya ta yi tafiya an fara mantawa gurbatattun abubuwa sun ta shigo wa sannan ma aka farga fargajiya ce an yi barna sannan aka fara rubuta to duk jahilci yakan sa a faɗa haka wani lokaci kuma kiyayya da addinin akwai waɗanda kiyayya da addinin ta sa su faɗa haka ko kuma wanda su kuma jahilci sasa suke faɗar haka amma hadisa da sallallahu alaihi wasallam yana da aka fara rubuta su waɗannan misalai da na ba ku da za su tabbatar muku da haka to ballanta ko bayan sa sun ci gaba da wannan yawa daga cikin tabi'ai wanda suna da suhuf da suka rubuta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu daga cikin sahabbai kamar sahifar Hammam ibn Munabbi an Abi Huraira kamar sahifar Abi Zinad al-A'raj kamar sahifa ta Suhaib ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره سنه لديوا لصحف لي ابو الزبير عن جابر دكان سوء للتفين نهدي سين ولد كتكين صحابه ان صلى الله عليه وسلم تابعي في كمس كتكتبه ولا لا ايوكا كما سنه لن daga baya lokacin sayyidina lokacin khalifancin Umar ibn Abdul Aziz shi ya umar da cewa a tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kundi guda wannan aiki ne da gwamnati ta dauka kafin gwamnati ta dauki wannan aikin da mutan akwai da aikin mutane da suna yi to amma a yanzu gwamnati ta shigo tana ta zabo wasu daga cikin malamai kamar Zuhri da Abubakar ibn Hazm ta ba su wannan aikin cewa su yi wannan aikin yace musamman ma hadisan waɗannan mutane guda uku daga Aisha hadisan Al-Qasim ibn Muhammad da hadisan Amra da hadisan Urwa daga Aisha ke lalle su tattara waɗannan hadisai suka tattara su kuma da ƙarshe har aka ma rarraba su garuruwa wannan aiki ne na gwamnati da ta shigo amma kafin ta akwai ɗaiɗaiku kamar tun zaka cin annabi tabi'i duk an yi ta yin wannan shi yasa wannan suke kiran shi malamai suke kiran shi at-tadwinur rasmi wato aiki da gwamnati ta yi lokacin Umar ibn Abdul Aziz ya rasu shekarar hijira tana 101 ma ta bin 101 shekara biyu ya yi abin shekara 99 ya hau ya kuma ya bin ya rasu shekara 101 saboda karshen karni na ɗaya kenan cikin karshen karni na farko a gwamnati ta shiga wannan aiki daga wannan lokacin kuma kofa ta bude malamai suka yi ta yi akai ta yi to wannan shi yake nuna maka cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tun a farkon karo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farkon karo sun samu kulawa ta al'umma saboda muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma ba abu ne da aka bar shekara su ba kowa ya zo faɗa abin da yake an ɗauko kula da shi an kuma shiga ƙoƙarin lokacin da aka fara samun wasu wanda za su shigo da son zuciya ko su jingina wa annabi abin da bai faɗa ba su yi masa ƙarya sahabbai su suka fara sanya alamomi wato na yadda za a yaƙi wannan barna sayyidina Umar yana daga cikin abin da ya nuna wa sahabbansa a lokacin shine idan wani ya zo ya kawo ya nuna wa duniya a lokacin cewa idan wani ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a bi shi da kege a tabbatar dan kada a je a fada cikin abin da ba shi ne ba hadisin Abu Musa al-Ash'ari da sanda ya zo ya nemi izinin ya shigo gidan ya yi masa sallama sau uku bai ansa ba ya koma sayyidina Umar ya ce a je a kirawo shi ya yi koma ya ce saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka nemi izini sau uku ba a ba ku ba